yake daukar nauyin zuwa a kowane mako tare da babban malaminmu Sheikh Malam Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba, akwai layuka da muke bayarwa domin turo tambayoyi a kowane lokaci 07050504118. 07050504118. Akwai kuma 07070585298. Wato 8. Da fatan za a dinga turo tambayoyi masu ma'ana, kuma waɗanda suka turo da tambayoyinsu na tsawon lokaci da fatan za su ci gaba da haƙuri, insha Allah idan suna tare da mu za su ji amsoshin takardunku. Karamu kalla mu nema barka da zuwa, kuma za mu bada damar addaba kafin fara karanta tambayoyi.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وأمسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينا رجسين أبندا يدوكي هنكرين دودوني المسلمي، kuma ya saka musulmi a cikin damuwa, musamman dan tsakanin nan shine na miyagun kalamai da shugaban kasar Faransa yayi da makaton na wulakanci da muzanci da ya zama wani kamfanin jarida a kasar yayi akan manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, wanda na tabbatar duk wani musulmin kirki da yaji wannan abin ya sosa masa rai, abin ya saka masa damuwa, wanda mu abinda take aqidan mu ta musulunci, wato Annabi alayhi salatu wasalam shi yafi soyuwa gare mu sama da kawunan mu, saboda sama da ƴaƴan mu, sama da matan mu. Sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda, akwai lokacin da kita yaba yakin Allah, kai ne kafi soyuwa gare ni sama da kowa a duniya in ba kaina ba. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa, to har yanzu dai Umar da sauranka, yace wallahi ina rizuwa da wanda raina yake hannunsa, ba za ka zamo cikakken mai imani ba har sai na fi soyuwa gare ka sama da duk abinda ka mallaka da ma kai kanka, saboda kai ke tayi yanzu ya ma'aikin Allah, kai ka fi soyuwa gare ni sama da komai a duniya, sama ma da ni kankin kaina. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yace ra'ana ya Umar, wanda Ibn Kathir ya kawo wannan hadithi karkashin fadin Allah subhanahu wataala, annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Manzo alayhi salatu wassalam shi yafi cancanta, yafi soyuwa ga mu'minai sama ma da kawunansu. To irin wayannan abubuwa ba wai bakin abubuwa bane ba wanda aka fara kwanan nan. Hausawa suna cewa bishiya mai ƴaƴa ita ake jifa, bishiya da ta zamo cewa busasshiya ce ba ganye ba ƴaƴa ba wanda zai jefe ta. Sanin kowa ne cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama a da da ma yanzu ba wani dan adam da yake da mabiya a duk duniyan nan kamar manzo alaihi salatu wassalam, kuma duk wani wanda yake wani addini, yahudanci ko nasaranci, muddin da ya karanta addinin nasa da kyau ya tabbatar da cewa addinin musulunci gaskiya ne, kuma kamar yadda manzo alaihi salam da kansa ya rantsa ya ce wallahi wannan addinin sai ya kai duk inda ainihin dare da rana suka kai. To mun sani cewa wannan ba sabon abu bane, kamar yadda na faɗa, musamman ita ƙasar Faransa irin wannan ya sha faruwa ga wasu daga cikin shugabanninta na cin zarafin musulunci da ma annabin musulunci, wanda duk wanda suka yi bibiyi abubuwan da yake faruwa a ƙasar sun san cewa takaici ne, da kuma wato ainihin damuwa an kafa mu addinin musulunci kafan zukata ko'ina. An zo an yi kokarin canza rayuwar musulmi, domin daga cikin tsarin ƙasar Faransa a yanzu cewa nan gaba yara ƙarana tun yaro da ɗan shekara uku, to lalle za a sa shi makarantar ilmaniyanci, ba a yadda ubansa ya koya masa wani abu a gida ba. Kuma duk wani abubuwa da ake na ƙasar, misali cin irin naman aladu, cin naman karnuka, shan giya, wane ne za a iya ci da samu, kowa sai ya yi wannan. Mata su fito daga ɗan suke daga su sai sikir sai breziya da sauransu, wannan zai zama ilzami a wannan ƙasar. Duk wannan ƙoƙarin na ga cewa ainihin an fusata musulmi, an kuma dakushe wato ƙima da daraja ta addinin musulunci. To Allah subhanahu wataala mu daga cin gatan da ya mana cin alqur'ani ya faɗi irin wannan cin ayoyi da yawa, Allah yana cewa yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim, suna nufin su ga sun buce wato hasken addinin musulunci da bakunan su, wa ya'ba Allahu illa an yutimma nura, kuma Allah subhanahu wata'ala ya ki sai ya cika hasken sa. Manzo alaihi salatu wassalam tun a rayuwarsa ba ma a nufin sai da ya bar duniya ba, ya fuskanci kalubale, ya fuskanci abubuwa da nuna adawa da kiyayya ga magauta addinin musulunci. Allah subhanahu wata'ala ya riga ya bamu labari a cikin Al-Qur'ani, yace la tubulawanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira, tabbas sai an jarrabe ku a cikin dukiyoyinku da makawunanku, kuma tabbas sai kun ji daga wanda aka ba su littafi kafin ku da ma mushrikai za ku yi cutarwa mai yawa a wancan lokaci. Daga cikin abubuwa da makiya addini suke sai su zo su rika wato ainihin me yake cewa harbin iska, suna kwatanta matan musulmi ai matan wance kamar ta kaza saboda san musulmi suna kishin matan su, a dunga nuna cewa wato kaman an san duk yanda yanayin majikin da yake za a wasafa domin ainihin a sosa rayukan musulmi, sannan ayi karerai a jingina wa musulunci, ya karerai a jingina ma ainihin abin nan musulmi. To da irin wannan abubuwa an shayin su, Manzo alaihi salatu wassalam Allah ya jarraba shi da irin waɗannan abubuwa, kamar yadda malamai suke cewa duk irin wannan jarabawa Allah ya wato gwada waɗansu ko kuma ya aiwatar da wasu ga Manzo alaihi salatu wassalam tun a rayuwarsa domin ya zama abinda ake masa wahayi. Lalle wannan abin ya so mu faruwa tun a wannan lokaci, shi yasa Allah da kansa a cikin Al-Qur'ani zaka ga yana ta bashi hakuri ko da irin su fasbir, irin su wasbir, wala yahzunka qawluhum fala yahzunka qawluhum, duk akwai irin wannan, kada maganar su ta fusata ka, kada miyagun kalmomin su ya zama ainihin sun duguzuma ka, wannan saboda Allah subhanahu wataala sa duk wani abu ne sai ya faru. To Allah da yake cewa manzo alaihi salatu wasalam la tubulawanna fi amwalikum anfusikum, tabbas sai an jarrabe ku a cikin dukiyoyinku da kuma kawunanku, kuma dole sai kun ji daga wannan bangarori da aka ambata sune Yahudawa da Nasarawa da kuma abin nan mushrikai wanda ba sa kowane addini, sai kun ji cutarwa mai yawa. Allah sai ce to in kuka yi hakuri ya zama ainihin kun kauda kai kun ji tsoron Allah, to lalle dama wani yana daga cikin abubuwan da ke jajircewa ainihin a yi tsayin daka da wani fuskantar su. To wannan abubuwa na farko kamar yadda muka faɗa mu a matsayinmu na musulmi dole ranmu zai so su, za mu ji ba daɗi saboda manzo alaihi salatu wassalam mu a taba mutuncin mu a taba na iyayen mu, wallahi shi yafi sauki akan mu akan taba mutuncin manzo alaihi salatu wassalam. To amma Allah ya riga ya ba mu hakuri, yana cewa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, faɗi tashin kafirai da abubuwa da suke na gwangwajewa da rashin mutunci da tamore, ake ce manzo Allah kada wannan abin ya fusata ka domin wato kada ya rudar da kai, mata'un kalil dan jin dadi ne kadan suke a duniya, kuma wa hum jahannam, sannan makoma su kuma nufin shine wutar jahannama. To abinda kawai nake so in faɗa a wannan gaba, mu a matsayinmu na musulmi na farko dole ranmu ya soso, wallahi duk wanda ransa bai soso akan wannan ba ba musulmi kirki bane ba, kuma in ma ya nuna yana son manzo alaihi salam ba soyayya bace wacce take a nufin ta gaskiya, dole ne ji wannan abin ya shafe shi ya dugunzuma shi. To amma manufar ita ce na farko wani abu ne wanda dama Allah ya rantsuwa ya ce sai ya jarrabe mu shi, kaga babu makawa, dole ne abin da Allah ya faɗa sai ya tabbata. To mu yanzu menene ya kamace mu, abin da yake ba mu shawara a wannan gaba abubuwa ne guda biyu. Abu na farko kaman yanda wasu kasashe masu kishi suka nuna, talakawa suka fito wasu ma a hukumance, alhamdulillah abin sha'awa shugaban Turkiya ya fito ya faɗi maganar ta faranta ma kowane musulmi, ya nuna wancan shugaban ƙasa na Faransa ma mahaukaci ne ma ba shi da hankali, wato abinda zai baka mamaki da takaici wai wannan maganar da yayi ita ta sa kuma ma suka jinye jakadan su cewa wai an ci mutuncin su, ma'ana shi bai kalli cin mutunci da yau manzo alaihi salatu wassalam ba, shi yanzu nan mutum ne mai daraja mai mutunci. To wannan shugaban ƙasa na Turkiya wallahi muna masa addu'a Allah ya tsare shi masa albarka, ya nuna kishin sa da kuma matsayinsa wanda akalla kamar yadda dama musulunci ya nuna in wani abu ya zo mummuna in za ka iya kawarwa da hannu ka kawar, in ba za ka iya ba ka kawar da baki, in ba za ka iya ba ka kike abun da zuci wannan shirin feronin NFE imani to shi yayi mataki da zai iya ya fito shi ma ya nuna wancan mutum mahaukaci ne wawa ne shashasha ne wannan abin da ya faranta ma dukkan musulmi to anan mu abin da ya kamace mu matsayin mu na talakawa ba shugabanni ba na farko mu yi kokari mu ga cewa yanzu muka fara nuna koyi da kauna da soyayya ga manzo Alaihi Salatu Wassalam ta yadda koda muna aikata wayansu abubuwa a da wanda ya hana mu yi kokari mu ga cewa mun kauce mu wayannan abubuwa domin kullum abin da malamai suke nunawa kuma dama an riga an yi rubuce-rubuce cewa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi alaman soyayya da kauna ga manzo Alaihi Salam shine ainihin bin sunnarsa to duk abinda muka gamsu cewa hadisi ya inganta manzo Allah ya umarni da wannan abun mu nuna mu duniya cewa zamu aikata wannan abun kai tsaye ba ma shakku ko wani shayi ko da abin bai yi wa mutane muddin dai addinin mu ya ce ayi to neman yarda a wajen Allah ake yin ta sannan duk abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana komai yadda muke yayin wannan abun komai yadda muke son wannan abun mu ga cewa ainihin mun nisance shi kuma alhamdulillah zaka ga cewa a zahiri wato ainihin matasan mu suna nuna kauna da soyayya ga manzo Alaihi Salatu Wassalam to daga cikin abin da ya kamata a cikin rubuce-rubuce na social media da matasan su suna abin da yake shiga duniya ga baki daya ya zama akwai rubuce-rubuce da suke nuna matsayi da daraja da kauna ga manzo Alaihi Salam a daidai gefe daya a lokaci daya kuma da nuna kushe da bakakin maganganu su ma akan su dukkan manufofin su da nuna musu kuma Allah sai ya kaskantar da su kuma wannan abin da suka yi dama kafin su sun yi wannan yunkurin kuma Allah ya dakushe shi bai kai ko ina ba a daidai lokacin duk wani abin da da muke ado da shi muke kafafa da shi nasu mun isanci wannan abin mun fada ba wai wannan munasabar kadai ba daga cikin abin da ɗan kasuwar mu musulmi masu kishi za su yi don Allah dan girman Allah in suna so su nuna masoya ne na kware ga manzo Alaihi Salam duk wanda ya san cewa yana order wasu kaya ko motoci ko tufafi ko abubuwan ci ko ma menene a wannan kasar to ya bara'a da wannan kasar ya daina sayowa ni daga cikin ra'ayina ba na ganin cewa mutum yana da dukiyar ya banzatar da ita in dai abinda mutum yake hannunsa wannan abinda ma halattacce ne ba laifi kai amfani da kayanka amma ka datse san irin su a nan gaba musulunci bai yadda a zo a lalata dukiya ainihin ya zama ainihin an sarwantar da ita ba tunda dama asali musulunci ya yadda a tunakayya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to abinda suka riga suka shigo hannayenmu muna amfani da su ni ba zan ba da fatawar cewa a lalata su a illata su ba domin kamar albazaranci ne amma abinda zamu nuna na fushinmu daga yau duk wani dan kasuwa da ya san yana wata oda alhamdulillah duk wani abinda wannan kasa take wasu sauran kasashe ma suna yi ai musulunci bai ce kowa sai yayi shi ba to amma ka nuna wa musulunci kara da dattako da sanin ya kamata akwai wanda ba musulmin bane amma kuma ba sa iya fitowa sai wannan koda suna kin musuluncin a rai Allah bai hukuntar da mu a cikin abin da yake cikin zakata ba to amma tunda Allah da kansa yake cewa la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah subhanahu wata'ala bai hana ku kyautata ku yi mu'amala mai kyau ga wanda ya zama ba su yaƙe ku a cikin addini ba ba su fitar da ku daga gidajenku ba Allah subhanahu wata'ala bai hana ku yi masu kyakkyawan mu'amala ba to sauran kafiran da ba su fito sun yi mana irin wannan rashin mutunci babu laifi a cigaba da cinikayya da su manzo Alaihi Salam ya yi cinikayya da wanda ba musulmi ba hakanan sahabbansa su ma sun yi wannan to amma nan gaba ya zama duk wani banbaki da za su yi duk wani dadin baki da za su yi musulmi su barranta daga wannan sai sun fito su da kansu sun yi Allah wadai da abubuwan da ainihin akai a kasar su kuma sun yi alƙawari cewa ba za su sake irin wannan ba wallahi wannan in mun yi na tabbatar wallahi zai tasiri ba na wasa ba tunda kusan musamman yanzu in ka kalli Afirka zai wahala ka samu kasar da ainihin take musulmi kirin Najeriya hatta wanda suke renon Faransa saboda Allah bai ba su kuɗi irin na mutanen Najeriya ba saboda haka mutanen Najeriya sun fi oda mai ƙarfi ta abubuwa na amfani na wannan kasan wanda kullum suna more mu suna karuwa da mu to akalla na tabbatar kasashe irin Najeriya musamman mu alhamdulillah da ma ba renon Faransa bane ba ballantana a ce ai da ma sun taba zama iyayen gidanmu da sauran kasashe ko da renon su ne masu kishi sai bara'a da wannan kasar duk wani abin da za su siyo ya zama sun samu karin kuɗi ko kuma za su kai duk su fasa wallahi na tabbatar za a ja kunnansu kuma za su yi laushi su kansu kar za su yi masa tawaye da bore musamman wanda ya zama ɗan kasuwa da suna garuwa da idan an sai kayayyakin su ko kuma aidifin aika musu wannan abin idan muka yi shi a aikace wallahi na tabbatar zai yi tasiri kuma Allah subhanahu wata'ala mun nuna masa da gaske muke kauna Annabi alaihi salatu wasalam amma duk ɗan kasuwar da bai daina zuwa oda wannan kasar ba bai fasa yaji ya kai musu ba wallahi nuna kaunarsa ga manzo alaihi salam ta gangance saboda tun lokacin sahabbai sun nuna mana wannan aikace akwai sahabi abin nan Salama ibn Usal sahabi ne wanda yake ainihin mai ji wato ma'ana mai fada aji a kasarsa akwai lokacin da sahabbai ya zama ainihin sun kamo shi a matsayin fursunan yaki suka daure shi a masallacin manzo alaihi salatu wasalam manzo Allah ya zo yi masa tayin musulunci saboda su mutane ne kai fide sai ce shi ba zai shiga musulunci ba manzo Allah ya ci gaba ya sa a ci gaba da kyautata masa wan shekari ma manzo Allah ya zo yake cewa ya kake ana kana lafiya yau sai musulunci bai shiga ba kusan wuni uku manzo Allah ya ce a je a sake shi aka sake shi da ya fita wajen Madina ya shiga cikin dabinan wajen Madina yi wanka ya canza kaya sai ya dawo gaban manzo alaihi salatu wasalam sai ya kalmar shahada manzo Allah ce sama me yasa lokacin da nayi maka tayin musulunci baka shiga ba yace ya manzo Allah da na musulunta a lokacin sai a ce tsoro ne amma yanzu na samu kaina na fita dan asan cewa dan Allah na shiga musulunci to nan take sai ce ya ma'aikin Allah da a duniya ba wanda nake ki kamar kai amma yanzu ba wanda nake so kamar kai yace to ni gudun wanda zan ba musulunci tunda dai mutanen Makka dama ba su da kasan noma daga yanki na ake saida musu alkama da suke ci to daga wannan ranan an daina sayarwa mutanen Makka tafi na alkama sai sun yi imani da kai bayyancin Allah yana zuwa kuma ya dabbaka wannan yace kar a sake sayarwa mutanen Makka da abinci da kudin su ba za su sayar musu ba ashe wannan ya nuna cewa daga cikin gudunmuwar da musulmi za su nuna na kaunan maiki alaihi salam wanda suka yi musu wani abu su yanki hudda kasuwanci kuma bai hana a sayar musu yunwa ta gallabe su ga kudin su ba za a sayar musu ba suka ga ba ainihin mafita suka wa umumi suka zo Madina suka ta maikin Allah ka kashi iyaye da kansa kali kuma kana so kashi iyaye da yunwa ka sa baki wannan hukuncin nufi mama dai hana sayar mana abinci ka sa baki a janye wannan manzo alaihi salam bai hakuri ne yayi ka musu ba mai ce to a sake musu kayan abinci a riga sayar musu ma'ana dai wannan ya nuna mana a shirye cikin gudunmu wanda musulmi za su yi ga makiya na sarari da kuma suka nuna gaba su yake kowace irin hudutayya kuma wallahi in mutun yayi wannan dan Allah Allah sai ya nannan ka samu satun a duniya saboda yayi fushi da fushin addinin musulunci muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon a nufin kwatanta wanda ya tabbaka wannan ya Allah ka taimaki musulunci da musulmi duk wanda suke nuna gaba da iyayya sarari ga addinin musulunci Allah ka durkusar da su Allah ka gajiyar da su ya Allah ka bunkasa addinin musulunci sama da yanda suke zaton abin zai kasance Allah samu dashi
masha Allah muna addu'ar Allah ya amsa wannan addu'o'i kuma da fatan yan uwa musulmi za a yi kyakkyawan amfani da wannan nasiha mai matukar muhimmanci masu sauraro kada a manta za a iya turo tambayoyi a wannan layi 0705054 8118 0705054 8118 a kuma idan an jima za mu bude layi domin ba ku damar yin tambayoyi kai tsaye yanzu za mu tashi akan tambayar Malam Hussein mai kifi dake Girbobo da yake cewa akar makalla ina fata Allah ya mayar da kai lafiya ina so kuma Malam Yaminu bayani akan asalin ladanci wato daga sauti a bayan liman da ake yi a musulunci
to abinda muke kira da Hausa ko dai a ce zakara ko kuma a ce ainihin lada ne wanda su kuma malamai suna kiransa al-muballigh ma'ana mai sadda sako to na tabbatar da cewa duk mutumin da ya karanta a ainihin littattafai na musulunci zai ga cewa Annabi alaihi salatu wassalam shine yake daga sauti a masallacinsa kowa ya ji wannan shine abinda manzo alaihi salam ya rayu a kai an sami munasaba wanda manzo alaihi salatu wassalam ya rashin lafiya wannan Allah ya mamanta ba munasaban da ainihin abun hawa ko dai a ce laƙumi ko abin da kuma za ka yi kai da manzo alaihi salam ya zama ya jikkata wannan ta sa manzo alaihi salam ba zai iya dage muryarsa ba sai ya zama sayyidina Abubakar
yana daga murya bayan manzo alaihi salam. To daga ran da manzo alaihi salam kuma ya warke, ina bakar yadda yana ainihin ci gaba da daga murya. Wannan shine abin da wato littafan musulunci suka yi magana. Wannan kuma bai nuna cewa idan wani ya daga murya a ce yayi haramun ba, illa iyaka za a ce abin da yayi ba shine yafi dacewa ba, abin da yafi dacewa shine lada ne ya daga murya sai idan da wata lalura, ko dai ya zamo shi ladan nan yana da wata lalurar da murya ba za ta dagu ba, babu laifi wani sai ya zama ya daga a baya. Za ka ga malamai hatta ma a cikin littafin shi wadan wadu ya usunna, malamai sun yi bayani akan almuballi. Wasu malaman suna cewa shi almuballi in ma har zai daga sauti, to ya zama yana kudurta zikirin Allah, domin ita sallah ga baki ɗaya daga farkon ta kasance zikirin Allah ne. Manufar da aka baibaye sallah da wannan azkar ta yadda ranka ba zai tafi wani abu ba, shedan ya sace tunaninka kana tunanin wani abu kuma ba sallah ba. Shi yasa daga shigarta za a yi kabbara haraba, ana yi za a ci gaba da addu'a ta bude sallah, sannan kuma a shiga ainihin fatiha da sura, zikirin dukawa, zikiri na dagowa, har da ya zama an kammala sallah. To duka wannan kuma Allahu akbar da duk abubuwa da mutum zai furta ana yin su da niyyar zikiri. Akwai malaman da suka ce idan ya zama shi almuballigh zai duka daga wannan murya tasa kawai mujarradin ya sanar da mutane an duka, sannan ya sanar da mutane an tashi, ya sanar da mutane an sanar, to annan matsala take. To amma idan ya zama cewa duk da yana sanarwa din amma kuma yana jin zikirin Allah yake, to wannan ba za a ce ainihin akwai matsala ba, duk da kamar yadda na faɗa ba shine abin da yafi dacewa ba.
Sai kuma tambayar da ta fito daga wajen Malam Ibrahim Haruna da ke karamar hukumar Giya ɗaya a jihar Bauchi, da yake cewa akar makalla ko menene illar gaba a musulunci, kuma ina fata malam zai yi wa ‘yan uwa jan hankali duba da irin yanayin zamantakewarmu musamman a ƙauyuka, duk da cewa kuma na san dama malam ya sha yin hakan. Sannan gaba tambayarsa ta biyu yana son ya san fa’idar yin addu’a a lokacin da liman yake huduba ta sallar Juma’a. Daga Ibrahim Haruna, karamar hukumar Giya ɗaya a jihar Bauchi.
To abin da ya shafi gaba wannan haramun ne, addinin musulunci ya haramta wannan, bal ya zo ma a hadisi cewa dukkan ranakun Litinin da Alhamis ainihin mala’iku suna zagayawa wajen mutane cewa ai albishir an gafarta ma wani, albishir an gafarta ma wani, sai idan aka zo akan mutane biyu wanda ba sa ga maciji sai a ce da uhuma hatta yasaliha, wannan ku kyale su har sai sun yi sulhu tsakaninsu. Saboda haka gaba a musulunci haramun ne wanda addinin musulunci bai yarda da wannan ba. To sai dai mu sani malamai sun bambanta, akwai abin da ake kira gaba, akwai kuma rashin gudanar da mu'amala ko da tayya tsakanin wani da wani. Akwai lokacin da mutum zai ga cewa yana mu'amala da wani, sai a waye gari ya bayyana gare shi wani nan yana cutar da shi, wani nan yana yi masa rashin gaskiya. To ba laifi bane ba idan ya daina wannan mu'amalar da shi, ba kuma ya kullace shi ba, ko yana juya masa ba idan ya ganshi wannan ya kalli nan wannan ya kalli nan, a'a wannan dai mu'amalar ita ya yanke, wannan ba za a kira shi gaba ba, ko da shi wancan ya dauka gaba ce sakamakon wani fa'ida da yake samu yanzu ya rasa ta hanyar cuta. To musulunci ba zai kalli wannan a matsayin gaba ba, amma haka kawai akan wani abu wanda yake na duniya bai taka rai karya ba, shikenan kawai a ce an ana gaba da wani, addinin musulunci bai da wannan ba. Kawai abinda malaman musulunci suka ce ya halatta a juya ma wani mutum baya saboda wani sabo da yake yi an ja masa kunni an yi masa nasiha ya ki bari. Akwai mutane guda uku, akwai Ka'ab ibn Malik, akwai Hilal ibn Umayya, akwai wani ne dai daga cikinsu wanda ba su ji yakin Tabuka ba, domin Allah ya ladabtar da su sai Allah ya sa aka yanke alaka da su, ba a yi masa sallama ba in sun yi ba za a amsa ba, sannan ko menene ba za a sayar masu ba za a sayar a hannunsu ba har suka yi tsawon kusan kwana 50 a wannan hali. To malamai sai suka ce to wannan ya nuna halaccin duk wani mutumin da ya zamo yana sabo, yana bayyana sabo, an yi masa nasiha an ja masa kunne ya ki bari, to babu laifi musulmi su yanke alaka da shi da zimman jan kunne. Idan yana zaune a wuri zuwa zaunawa in ana zaune a wuri ya zauna tashi a bashi wuri in yi magana a yi goma kyale shi in ka yake sai ba gaskiya wannan ba wai dan an kishi ba a dan dai a da masa kun ne yake to me yasa mutane suke masa wannan ki to ai kai ne wani amma nasiha ka daina kaza ka ki bari yace to indai dan haka ba kawai na daina to kaga nan ce to shi akai amma haka kawai saboda wani abu wani ma sai ka samu cewa wani abu ne Allah ya azurta wani da shi kawai shi abin yi masa zafi ko sai ce azuya masa baya haka kawai ba wai dan ainihin shi shi yana shi abin ba saboda haka dai a musulunci gaba ba ta da kyau haramun ne ba daidai bane ba sannan kuma abin da ya shafi addu'a ana huduba juma'a idan ana huduba juma'a ba wata addu'a da ake wato akwai maganganu na malamai sa'ar da aka ambata wanda Allah yake amsa addu'a wata sa'a ce Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kawo maganganu masu yawan gaske wasu ce kaza wasu ce kaza wasu ce kaza to daga cikin malamai akwai wanda suka ce daga hawan minbarin liman har zuwa saukowarsa to sai wasu yin ganto tunda haka ne idan yayi dan zama na tsakanin huduba biyu mutum zai iya addu'a domin dacewa da wannan sa'a to gaskiya abinda ya furin jaye kamar yadda harifai suka nuna wannan sa'ar bayan sallar azhar ne ba wai daga hawan minbari zuwa saukarsa ba hasali ma duk lokacin da limami yake huduba haramun ne mutum ya zo ya ce wai zai yi wa'ansa abubuwa na magana kawai abinda malamai suka ce wanda ya halatta ya yi magana misali shine kila mutumin da ya zo juma'a ba shi da alwala kuma ga ruwa yaro yake sayarwa yaron da shi juma'a ba ta hawo kansa ba to wannan babu laifi ce in go kudi na ba ni ruwa in yi alwala amma dai haka ko kuma abin nan wani rai zai salwanta wani abu dai mai kama da haka to amma dai haka kawai mutum wai yana masallaci ana huduba shi kuma yana addu'a wannan ya saba ma shari'a haramun ne bal hadisi ma yake cewa man qala li akhihi ansit wal imamu yakhutub faqad laga mutum ma yi hani daga mumuna wani ma yana suru duka sai masa wani yi shiru to kai ma kai lagaw kuma wani hadisi yake cewa man laga fala juma'a lahu wanda kuma yi lagaw ma ba shi da juma'a wasu malamai suka ce ana nufin ma kwata kwata ya zo zero ya tafi zero wasu suka ce a ladan juma'a ce ba zai samu ba kawai zai samu ladan azhar to ala kulli halin dai ba bai halatta lokacin da ake huduba mutum ya ce zai wasu addu'o'i
tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Umar Ibrahim da ke Nasarawan Kuki a karamar hukumar Bebejin jihar Kano da yake cewa a kar makalla ina so a yi min bayani akan sufanci menene ma'anar karmal dariƙa ce ta addini ko aqida daga Umar Ibrahim Nasarawan
to at-tasawuf zaka ce wato ainihin wani manhaji ne da asali wanda suka gina shi akan gudun duniya da tsantseni da kaffa kaffa ina kalman ta samo asali wannan zaga rubuce-rubucen malamai da yawa wasu suka ce abin nan an yi ishtiqaqi abin daga as-suffa suffa wani dan wuri ne wanda fuqara'ul muhajirin suke taruwa a cikin masallacin manzo alaihi salatu wassalam kafin Allah ya zurta su da wato ainihin mahalli wasu suka ce a'a wannan mushtaqun min suff domin inda a ce daga suffa ne sai kira su as-suffiya to saboda haka ba daga wannan bane ba a wasu suka ce a'a kawai an samu asalin abun daga sahu-sahu da suke jerawa to malamai suka soke wannan suka ce a'a inda dan sauri sai a ce musu as-sufufiya to magana dai mafi rinjaye asalin kalmar ta samo daga as-suf suf shine gashin dabbobi wanda larabawa suna da dabbobi masu gashi da suke aske wannan gashi sai su yi tufafi to saboda haka waɗansu saboda tsantseni da gudun duniya sai suke ga ba za su saka tufafi na antamawa ba sai dai wannan na gashin dabbobi din wanda ko wani talaka zai iya sawa to waɗansu mutane suka kawo kansu suna irin wanda sai kiran su annabin as-sufiya to kaga kuma dama sunan shi yafi dacewa domin as-suf sai zama as-sufiya ma'ana sai zama nisba zuwa ga mutanen da suke yawan amfani da ainihin gashin dabbobi ko kuma tufafi na gashin dabbobi to asali za ka samu akwai manya-manyan mutane yanzu da su Sahal bin Abdullahi Tusturi wanda ya rasu ma in ban manta ba a farkon karni na biyu dai ko na uku ya rasu ko dai 100 ko dai yan kai ko kuma 200 da wani abu bai da shigo gane na kudu ba yana daga cikin mutane masu tsantseni kuma na gaske akwai Ibrahim ibn Adham wanda ake ce masa wato ainihin ra'isul firka ko wani abu da yake ba da haka wannan zaka same su mutane ne wanda yake na Allah kuma tsakani da Allah suke tsantsenin su da gudun duniya ba ƙaryace ƙaryace ba ainihin wayansu abubuwa na abin da ya shafi bid'o'in addini kawai tsantsan gudun duniya da kafa kafa shine abin da suka rayu a kai to daga nan kuma sai aka samu al-mutasawwifa to duk lokacin da kaje an ce al-mutasawwifa su kuma sune masu ƙaryar sufanci ma'ana sufaye na boge wanda zaka samu sunan ne amma duk wani abin da za a ce su wayantan din ma magabatan sun yi na tsantsari da gudun duniya to wannan sun yi hannu riga da su irin wayannan ne saboda haka dai wani tsari ne da manhaji wanda asali aka yi domin gudun duniya to amma dai kullum malamai suna cewa mafificin shari'a ita ce shari'ar manzo alaihi salatu wassalam duk wani abin da za a yi da sunan addini to abin da manzo alaihi salam da sahabbai suka tafi akai wannan shine abin da yafi dacewa law kana khairan la sabaquna ilayhi
tambaye gaba na cewa assalamu alaikum malam ni na kasance mai yawan sha'awa ne kuma sau da yawa idan sha'awa ta ta motsa nakan ga farin ruwa mai yauki a gabana shin hakan yana nufin sai nayi wanka duk lokacin da naga hakan ko kuwa daga Haruna Dogara
idan wato wanda ya kama da ruwan yariya ne abubuwa da suke fitowa al'auran na abin nan namiji abin da malamai suka ambata suka ce abubuwa ne wato ainihin guda hudu akwai bawali akwai mazi akwai wadi sannan akwai mani wayannan abubuwa su da suke fitawa a abin nan al'aurar namiji to dani kowa ya riga san shi shine bawali idan mutun yayi shi to zai wanke iya inda ya fito imma kuma babu ruwa to mutun zai yi istijmari shine ya goge da dutse ko da wani hoge ko da tsangaro ko da wani abu da ba tare da ya fadada wato ainihin lemar ta taba wani riban da inda ta fito ba to wannan shine bawali hukuncin saka man da muka sani kawai shine ainihin a wanke wurin to daga nan kuma sai shi mazi wanda shi kuma mazi ya fi fitowa ne a lokacin sha'awa kamar da ya ambata shi kuma ba wai fari za a ganshi kamar madara ko wani abu ba za a ganshi ne kamar ruwan yadiya to shi wannan malamai sun dan yi sabani a wajen ya tsarkin sa yake asali akwai hadisin Ammar bin Yasir imma manta ba bigidar kai ibn Aswad yake cewa sayyidina Ali wato koko shi sayyidina Ali da kansa yake faɗa yace na kasance ni mutum ne mai yawan fitar da mazi to sai naji nauyin in tambaye manzo alaihi salam saboda matsayin yarsa a wajena domin yana aure da Fatima to sai na sanya bigidar nace min tambaya dai matsayin wanda mazi ya fitar masa a wani afar ma cewa shi sayyidina Ali da bai san hukuncin sa ba ya dauka kamar hukuncin mani ne yake tawon ka duk lokacin da ya fito sai yayi wanka har ya zama jikin sa ya soma cutuwa to sai ga cewa kamata dai ainihin yayi tambaya to manzo alaihi salam sai ya ce to duk lokacin da ya fito mutum abin nan ba falle ga sil zakara ko kuma falta ga sil zakara ka sai ka wanke gaban ka to me ake nufi da mutum ya wanke ainihin gaban sa ko ya wanke ainihin al'aurar sa su malikawa sai suka ce abin da ake nufi hukuncin tsarkin sa ya saba da tsarkin fitsari shi fitsari iya ba fitar da a wanke amma shi mazi sai an wanke wato ainihin al'aura gabaki daya wasu malamai kuma suna ganin kaman iya wurin idan aka ce wato a wanke to nan ake nufi to amma dai kullun a fita daga sabani a wanke gabaki daya wannan shine abin da yafi fita daga sabani to wannan idan ya kasance mazi din kenan akwai wadi shi kuma wadi farin ruwa ne haka wanda yake yayi kama da kaman katse ga sara ko abin da kama da haka shi kuma ba wai sha'awa take sawa ya fito ba malamai sun ambaci dalilan fitar sa daban-daban wasu sun ce daga cikin dalilan fitar sa akwai wato auken wani abu da zai ba mutum tsoro abin da tura suke cewa sudden shock wani abu haka ya zo katsahan kawai shikenan mutum ko ya ji wata kara ko a kwaro masa wani ruwan sanyi wani abu mai radadi akai irin dama ta haife mutum ko ta karwa shi muta to duk wannan yana daga cikin abin da yake sawa ya fito ko kuma daukar kaya mai nauyin da ya wuce karfin mutum yana sawa ya fita haka nan kuma sun ce idan mutum ya kai shekara 40 shi ma yana sawa mutum ya fita awai yana to yana sawa a ga cewa ya fito to hukuncin sa hukuncin bawali kawai za a wanke inda ya fito ne ba za a ce a wanke ainihin al'aura ga baki ɗaya ba ballantan abin da ya shafi wanka to wannan da shi ne shi kuma ne an riga an san hukuncin sa shi kuma idan ya fita sai an yi wanka
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen Malam Nura Shehu Dutse wanda yake cewa a karamin kallon ko menene hukuncin saka alkur'ani a cikin boot na babur kamar roba roba karkashin siddi kenan sannan mutum ya hau kan siddi din
to a wannan matsala gaskiya ba zan iya ni dai a tawo mahangar wato kamar akwai rashin girmamawa ga littafin Allah a ce an saka shi can karkashi an zauna sama amma dai gaskiya na yi tawakkufi a bari sai na kara bincike na kara bayani akan sai insha Allah
masha Allah har sauraro kada a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga tashar rediyo Jigawa da sauran tashoshin na FM kuma za a iya turo tambayoyi a kowane lokaci kamar yadda aka saba a waɗannan layuka 070 wato 50541168 070 50541168 Ali yanzu lokaci yayi da zamu ba ku damar kira domin yin tambaya kai tsaye a wannan layi 070 3295758 kuma muna fata masu sauraro za a dinga rage sautin radio da ake saurara a daidai lokacin da za a kira kuma a faɗi suna cikakke da adreshi muna fata za a bada haɗin kai assalamu alaikum da wa muke magana
ana magana da tsaro da ke cikin garin Hadejia
to bismillah malai ina jin ka
malai tambaya ta guda biyu ce
na'am
ina tambaya ne wani ne abokina ne shekarar sa wata 25 bai ga iyayen sa ba sai na masa magana na ce masa wani ya kamata gaskiya ka daure ka je in daga ranar ya zazzage ne zuwa mu ko sallama na masa baya kula ni na masa ba zai kula ne bare ku san kimanin wata mutum shi tambaya ta da kuma ni ne na kafa sha'awa ne a gane ko wasa ne da mace ko kuma na kalla haka wanda zai fito mu ko kuma ruwan nan kamar ruwan ya ta zuwa kada ni ko ko a sarki zan dinga ni ne tambaya ta da fatan da Allah zai saka san ka dace
to mun gode ku insha Allah
to na farko shi wancan aboki naka wallahi ya nuna rashin mutuncin sa da rashin sanin ya kafa ya kamata wannan jafa'i ne jafa'i ne jafa'i ne a ce mutum yana da iyaye lafiya lafiya ma a ce mutum yayi shekara da leto da leda su bai kyauta ba in ba wata lalura ta wata doguwar tafiyar da bai da imkaniya ya dawo a lokacin ba to ballanta za a ce mutum wai har ya kai shekara 25 wannan ya nuna tataccen marar mutunci ne kuma wannan abin da yayi gaskiya ina ganin ya kamata in ma zai yi kai ka samu wata hukuma kamar hisba ka kai mata labarin sa wannan ya kamata a ce an hukunta shi akan abin da yayi wannan ba daidai bane ba abu na biyu shi da ya dauki gaba tare da kai 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 masa sallama in ka hadu da shi idan bai amsa sallama ka ba to kai a musulunci ka fita yanzu shi shi ake bi ba shi a kakkace ta shi kenan tunda ya fara gaba da kai ma za ka gaba da shi a duk wata haduwa da za ku yi masa sallama ya inganta hadisi cewa idan mutane biyu suka samu sabani wannan ya ba wannan baya wannan ya ba wannan baya to mafi alkhairi shine wanda ya soma wa dan uwansa da sallama to kai kai kokari ka zama cikin masu alkhairi tambaya ka ta biyu kusan mun amsa ta mazi idan ya fita za a wanke inda ya taba tunda najasa ne sannan kuma mutum zai wanke ainihin al'aurar sa gabaki daga wannan shi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Da wa muke magana?
Eh magana Alhaji Sani Babban Tawa daga jihar daga nan Jura karamar hukumar Jura.
To Alhaji Sani bismillah.
Alhaji Sani
Sani na.
Da kuke magana akan abin da ya shafa kasa ga.
Na'am.
Na gode kuma shi sai su duba sai su ba a hannun su da kuma kisa da hannun su. Ba a hannun su da
Ah. Allah ji Sa'adu muna godiya kware babu tambaya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam
salam. Allah lafiya.
Alhamdulillah ne wanda mun baka muke da abi da alƙawarin wannan makarantar Allah ta ka malan da alƙairi. Allah ya ja malan Allah ta da mana malan. Ne dukkan wannan irin da kuke da yake a wannan rayuwa ta duniya. Ko kuma ku ji ba kuna cikin gidan wannan makaranta Allah ta ka malan da alƙairi. Malan kin tambaya ta shine kamar irin wannan ta aikin da yayi. A matsayin mu na mutum yake kira a guje. Ko akwai irin su bai bai na mana. Kamar da wannan makaranta.
To mun gode malam. Mun gode.
To malam kai ka tambayi ɗan kasuwa na san kana da makwata ɗan kasuwa bangarori abu da yawa. Na san ni ba zan iya zayyane maka su ba amma sanannu ne. Duk wani abin da ka san kana huddatayya da shi to za ka iya tambaya. Misali suna da bangaren madara, suna da bangaren anything biscuit, suna da bangaren suga. Sana da bangaren electronic abubuwa da ake amfani da su irin su radio su TV su wani ne duk kowane bangare zaka samu akwai abubuwan da suke nasu ne to sai ka tambaye mu abota wanda zai maka bayani insha Allah.
Akwai tambayar gaba wanda ta fito daga wajen Malam Aliyu Bako City wanda yake cewa akar makalla ina so a fadakar da al'umma dangane da irin mutanen nan da suke yin wanka a tafkin da ya kusanci titi ko kuma hanya ta mutane wanda za a ga suna bayyana tsarecinsu ba tare da jin kunya ba da fatan za a ja hankalin mutane.
To wannan Malam Salisu in ba ka iya in ba za ka manta ba mun yi ma program kusan akwai lokacin da muƙaddimin mu ta wannan shirin mun yi akan irin wannan illa zai iya kawo suna taurin kunne. Wato haramun ne ɗan adam ya fitar da al'aurarsa ya inganta hadisi cewa ka kiyaye al'aurarka sai dai wato ainihin ga matarka kadai. Har ma malam musulunci karkashin wannan suka ce da mutum zai balaga ba shi da shayi tunda akwai wanda zaka samu cewa ba musulmi bane gina ko maguzawa ko suna wani addini har mutum ya kai lokacin balaga amma kuma ba shi da shayi. To mutumin da ya zama irin wannan yaya kamata? Sai malamai suka ce baya halatta ya je a ce likita zai yi masa wannan tunda wani abu ne wanda zai iya ma kansa ko dai ya je a bashi wani magani ko ya masa wata allura ta kashe wannan radadin in yazo in yaso yazo da almakashi tunda ya fata ya kan yanke shi kenan ta riga ta yi. Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da Allah ya shar'anta masa shayi shi ma kansa da kansa yana dan shekaru masu yawan gaske kamar yanda yazo ainihin a hadisi. To saboda haka ballantana kuma a ce mutum yazo bakin titi ya fitar da al'aurarsa abun bakin titi da takeije sai ga wani lokacin ma ga ƴaƴan shi wannan mutumin ma kusa ko ƴaƴan abokansa ko aƙalla dai wanda sun san shi sun san unguwarsu wani lokaci ma ƴaƴa mata irin wanda suka biya wannan wurin kaga mutum tik ko dan kamfai babu tare da shi. To wannan gaskiya haramun ne haramun ne. Wato zamu ga cewa duk wata zuciya da Allah ya saka mutunci a cikin ta tana kyamar wannan abu. Yanzu su banu Isra'il a lokacin su yin wanka a tsirara ba haramta musu ba amma Annabi Musa alaihi salam saboda mutuncin sa da takonsa bai yadda ya zo ya shiga a cikin sai irin wannan ba sai ya zama idan zai yi wanka sai ya tafi can gefe inda babu wanda yake kallon sa har ma saboda yarfe sai suke cewa ai ba komai ya hana shi rika wannan ba kawai saboda yana da gwaiwa ne baya so a gani. To da Allah ya so ya wanke Annabi Musa alaihi salam akwai dutsen da yake aje tufafin sa da ya dora tufafin nasa shikenan sai da ya gama wankan ya taho kawai sai dutsen ya tashi da ainihin wannan tufafin nasa kawai ya tashi ta hannunsa daya ya kare gabansa wanda mutumin da yake da gwaiwa ba zai yi hannu ya kare ta hannu guda daya ba. Annabi Musa ya biyo shi yana cewa sawbi hajar ya kai dutse ka tsaya dauki tufafina. Dutsen nan bai tsaya ba sai da ya zo dandanin banu Isra'il ma'ana Allah ya nuna masa cewa Allah yake mutunci da kunya ita ce ta sa ainihin ya zama baya yin wannan. To gaskiya kunya tana daga cikin al'adar da musulunci wato ainihin ya tabbata mana shi za da yake cewa idza lam tastahi fasna ma shi'ita in dai har mutum ba shi da kunya fitsararre ne kawai sai abin da ya ga dama saboda wannan abun haramun ne wato mutum ya fita al'aurarsa a bakin wani tafi ko wani bakin rafi a nufin yana yin wanka wannan ba daidai bane musulunci ya hana wannan
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wa muke magana
ta magana ta Salisu Abdul Odar Majiya
to mallam Salisu bismillah
ba za ka wala ni kan bai da ni guda yi
na'am
ta farko akwai wanda aka je wani wani malami da yaro ya saki matarsa
na'am
ba iya yanda ne suka sai to sai wani malami ta aje kan mai gowa to kuma daga baya sai wani malami da na hadisin sai ya shawo idan ya ga ki ba tanka to shi ka yayi wannan idan nake so kanin bayani da wurin malam sai bayani na da biyu kuma akwai wani malami da mijin mace ya tafi a shekara to ai daga tafiyar ta Allah ya mun rasuwa to ita kuma ta tabbata ji ba to sai da wannan wanda ya sani ya dawo da yazo sai ga mace ya ce ai ke miji ya rasu tun bara to shine wai daga lokacin da suka dauki ta kaba ko ku a'a rasuwa da ita shekara guda kike na wannan kaba ta yi to shine an ga ta wannan muke tambaya domin ya mana warware akan abin da yake domin amfanuwa da abin da yake
fada to mun gode
Allah ubangiji ya saka wa malam da alheri Allah mai da shi gida Allah
amin summa mun gode kwarai
to gaba tambaye ka na farko a kace yaro ban san gejin yalintar ba abinda malam musulunci suka ce idan yaro ne karami domin a musulunci ya halatta kana da da misali kaman dan shekara 10 ko 9 ko 11 ma'ana bai ma kai ya zama baligi ba to shikenan a ce an kulla musu an dora musu aure da wata yarinya wanda shi mai banta ya da suna gangane a musulunci wannan auren yayi to idan aka ga cewa da matsala shi waliyin yaran ko dai ka ce uba ko dan uwan uba ko babban wa in ya ngo da matsala idan yace wannan auren wato ainihin wannan matan nasa ke fita shikenan ta riga ta so to amma a ce shi saurayi ne yana da hankali baligi ne to igiyar an aure a hannunsa take da uba zai zo ya kashe wannan auren to wannan ya kashe auren bashi da mahalli an zo wa Imam Ahmad da irin wannan magazar wani ya zo masa cewa to ai Abdullahi dan Umar wata rana shi Umar ya ce masa ya saki matarsa kuma je ya sake ta yanzu ya za a ce kuma uba ba zai iya tira sama da ba sai to shikenan ka je ka kawo min uba kamar Umar wanda Umar Allah ya masa dace ayat Qur'ani nawa Allah ya sauke saboda shawara sayyidina Umar suna da yawa amma wani littafi sunansa muwafaqatu Umar wato ayoyi da Allah ya saukar domin dace wa da ra'ayin sayyidina Umar yace to ka kawo min in ka kawo min uba kamar Umar to shikenan zan ce idan yi umarni da ya saki mata za a ce wannan yayi saboda ka in dai babu wata illa za a ce gida an hango addinin haka kawai uba wai dan ya tsane yayi mata da ya saki ta wannan bata saku ba sai dai idan shi dan yace ya saka da ba abinda malamai suka ce ko dai yaro karami wanda bai balaga ba ko kuma tababbe ba shi da ainihin hankali ba ya bota mai yizi to in irin wannan halin biyu ne uba ko wani waliyin uba yace yayi wannan saki zamu ci anfin saki ya tabbata amma haka kawai uba yazo ya ce na saki matarka ko lalle rubuta mata saki ka sake ta wannan sakin bai yi ba a gaba tambayar su ta biyu ita ce
ta kaba ta matar
da yawa ta abin nan matar da mijinta ya aika mata takardar saki ko kuma mijinta ya mutu misali yanzu muna cikin 15 ga watan Rabiul Awwal to shikenan sai wani mutum ya rubuto wa matarsa takardar saki a yau yana wani gari nesa ko yana wata ƙasa wannan takardar bata iso gun matan nan ba sai da ta samu tsarki uku idan wanda take jini ce ko kuma tayi wata uku idan wanda ba ta jini ce ran da aka cika wata uku ko kuma tayi tsarki uku sai takardar ta iso mata sai ta duba ta ga a ai tun daga lokaci kaza kuma sai yanzu ta iso shikenan in ta samu miji a ran nan ma sai a daura mata aure haka nan matar da za a ce mijinta ya rasu wata ƙasa ko wani gari babu labari sai da wata 4 da kwana 10 suka zamo cir sai labari ya zo mata cewa ai mijinki ya rasu tun kaza ga watan kaza sai aka lissafa ga wannan lissafi ya kai wata 4 da kwana 10 zuwa sama to shikenan ta riga ta gama ta kaba kawai in aran nan mazan san miji sai a daura mata aure
akan makalla ya tambayar malam Salisu Majiya din nan wanda ka kammala amsawa ta saki din nan akwai wata a gaba da ta yi irin ta wanda yake cewa yana son ya san hukuncin sakin da iyayensa suka tilasta yayin matarsa da bai saki ba sai suka kira sa yana tsaye suka ce rubuta mata takarda
duk saki wato tilastin nan malamai sun yi tafsiri akan sa akwai tilastin da mutum zai iya rasa ko dai rayuwa ko wato ainihin wani masalata dukiyarsa ko lafiyar jikinsa ma'ana ya masa barazana da wannan in baka sake ta ba to kaza zai faru abin nan ko zai iya rutsawa da rayuwarsa ko kuma wata babban maslaha ta sa a ce za a sanar masa da wannan to in abin har ya kai haka shikenan mutum in ya rubuta sake sake bai ba bai yi ba to amma haka kawai tilasin nan bai kai wata matsawa da za a ce ta ku zo gare ba kawai cewa sake ta kawai shikenan sai dama wai faduwa ta yi daidai da zama kawai shikenan dama shi ba wai wani son ta yake ba kawai sai ya rubuta shikenan ta riga ta saka saboda haka sai tilasin da ya amsa sunan tilasin
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa yake kan layi
sura da ayyuba garba imam daga katin ma da ke a jihar
Bauchi mallam ayyuba bismillah
to mallam barka da aiki
barka ka da
yawa mallam tambaya na shine akan shafa'i ne da wutiri nakan ga wasu sukan yi zalla wutiri ne sai su tafi gida to mallam shin hakan ya halatta a yi ne ko kuma dai dole mutum sai ya hada shafa'i da wutiri a lokaci guda Allah
ya sa mallam ya tashi lafiya. Amin Allah ya sa mu gode mallam Ayuba.
To wuturi idan muka ce wuturi shine mara ko ya zama raka'a daya ko ya zama raka'a uku ko ya zama biyar ko ya zama bakwai ko ya zama tara ko ya zama sha daya wannan shine wuturi. Amma mu abinda muka fi sabawa kawai mun dauka wuturi faɗa ɗayan nan kawai shine ya kace shabai da wuturi ya yi raka'a biyu ya zauna ya sallame kuma sai ya kwaya ɗaya su kare ne. To ana yin wuturi da raka'a uku ma kamar yadda na faɗa kuma ana yi da biyar ana yi da bakwai ana yi da tara to anan shi wuturi an fi soye biyo bayan shafa'i kai tsaye ma'ana ba wai mutum kamar yanzu yace to an gama sallar isha'i nayi shafa'i raka'a biyu sai nayi bacci na tashi kuma sai ne wuturi daya wannan gaskiya ba abinda malamai suka tafi akai bane ba in mutum yayi wannan biyun misali ya kwanta sai kuma ya tashi yana so ya kuma akwai wadatar lokaci to sai ya raka'a biyu sai kuma ya cike da wannan dayan amma malamai sun ce idan ya zamo lokaci ya riga ya kure alfijiri ya kusa fitowa ko ya ma fito to wannan babu laifi mutum ya wuturi kwaya kamar yadda zuwa cikin wani asar waye garin da za a rada sayyida Usman bin Affan a matsayin khalifa ya ma makara wannan ranar a duk an hadu a masallaci yana jiran sai aka tura wanda daga cikin sahabbai ya je masa sallama sai da Usman da ya tashi kawai sai ya ga da ya Allah kawai sai ya yi wuturi kwaya daya yana ka tarfajar shi kenan ya sala su ba sai ya taho to su kuma khulafa'ur rashidun duk abin da za su yi na addini abun koyi ne to wannan lokaci ne ya riga ya gure shi yasa ya yi kwaya daya wa illa in dai mutum yayi abin nan biyun to ko dai ya cike dayan in wuturi dai zai yi in narka uku ne ma ya haɗe ya yi su a lokacin shikenan amma ba wai ya zo ya shafa'i ya kwanta kuma ya tashi daga baya ya wuturi kwaya ɗaya ba haka ake yi ba
assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wa muke magana
sai ne da rubuce da abba kanawa mai shiga hawa tsari dalili daga a makarantar nan daga Hadiza
to mallam abba bismillah
dan baya ta yi mallam ranar juma'a idan wai idan mutum ya samu shiga masallaci ana yin raka'a guda kuma za a ga wasu masallaci a cikin suna wani suna yin raka a yi in wannan a yaya ta yi sai kuma tabbaya ta ta yi malam shi mutum ne yake da sha'awa su ta yi in kuma yana tsoron yin ba shi da in zai yin wani amfani da zai ta ta ko ko kula ta domin ya biya su a da sa
mun gode malam
Allah ya kara
to tambayar ka ta farko lokacin da liman yake kan minbari yana huduba abinda aka tanada sharadi tanada lokacin mutum kawai ya shiru amma wanda ya shigo masallaci a cikin masallaci yake ba wajen masallaci ba ya halatta gare shi na fila raka'a biyu a takeice hadisi ya inganta akwai Sulayk al-Ghafani radiyallahu ta'ala anhu ya shigo masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba da ya shigo sai ya zauna manzo Allah sai ya datse huduba sai ya ce masa kai ta yitul masjid sai ya ce a sai ya ce tashi kai daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce idza dakhala ahadukumul masjida wal imam yakhutub falyusalli rak'atayn wa yatajawwaz fihima aw kama qala idan dayan ku shigo masallaci liman yana huduba to yayi nafila raka'a biyu amma yaso a takeice kaga wannan a cikin masallaci kenan. To amma mutumin da a wajen masallaci ne in yazo ko sai dai ne muri zaman sa, dan shi anan ba wani magantar tayyitul masjid a wajen sa. Sannan mutumin da yake mai yawan sha'awa kamar yanda ya fada, mun sha fada a wannan munasaba, asalin istimna'in nan malamai sun ce bai halartar mutum ya ce fitar da maniyin sa ta wata hanya, saboda aya da Allah ya ce walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, sai ce faman ibtaza wara'a zalika ulaika hum al'adun, wato wanda suke kiyaye farjojin su sai dai a wajen matan su na aure ko kuma bayin su da hannun su ya mallaka. Allah sai ce duk wanda ya nemi wani abu a wannan mutum, wannan su ne masu tsallake iyakokin Allah. To sai malamai suka ce duk abin da ya zama na ukun wannan ba halittacce bane. Sai dai wasu malaman suka yi togaciya, suka ce idan mutum yana da matsananciyar sha'awa kuma ya tabbatar da cewa har in bai fitar da ainihin maniyinsa ta wannan dabarun ba, dole ba makawa zai auka wa zina, to ya halatta gare shi wannan. Wannan kuma babi ne kitabu akaifa darrai ne, ma'ana kaman cin mushe ne ga mutumin da ya ga yunwa za ta kashe shi, ba wai dan cin mushe ya halatta ba, sai dan ya ga ya tsira da ransa shi ne aka bashi dama. To shi ma mai wannan, saboda likitoci sun yi bincike duk mutumin da yake da wannan al'adar, to wannan abin yana cutar da jinsa, yana cutar da ganinsa, yana kawo masa rikicewa kwakwalwa. Duk mutumin da ya zama yawan wannan sai ya magana da shi sai ya ce ya manta, shi kada sai da duk kwarinsa har gitse. Sannan kuma in ya daɗe yana yi, to ma wani yana cutar da ƴaƴan da zai haifa nan gaba ma ko da bayan ya yi aure. Saboda haka dai wannan a takaice shi ne.
Masha Allah, masu sauraro, saboda yanayin lokaci a daidai wannan gaba za mu dakatar da wannan shiri sai a shiri na gaba insha Allah. Kafin wannan lokaci za a iya ci gaba da turo tambayoyi a rubuce ta wannan lambar waya 0705 0408 0705 0408 0708. Ha kuma za a iya turowa ta shafin internet wato fatawakai@gmail.com. Muna fata za a ci gaba da hakuri waɗanda ba su ji tambayoyinsu ba. A yanzu a madadin ofishin gwamnatin jihar Jigawa, Alhaji Muhammad Badar Abubakar, wanda yake ɗaukar zuwa sai malaminmu da yake fama da duniya, malam Sheikh Malam Muhammad Nasir Yahaya, zai da jeci ruwa ce ta sadar da ku a madadin jagoran gida da rediyon gida, Alhaji Maki Ali, sai su sha a duk ke fata mu tsada shi ne gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.